الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne bo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Lahadi 22 ga watan Rajab shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 8 ga watan 4 shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala darasi da ya gabata mun gama baban da ke bayani game da fadula ta sallar asuba da sallar la'asar kafin darasi na yau wato muna da tambaya daya dan uwa ke cewa wato menene hukuncin sallar wallaha kuma menene kaifiyarta ita salatu duha wanda a hausance ake cewa sallar wallaha asali wallaha an ciro shi ne kalima ta abduha ce aka hausantar da ita asali a larabci kenan salatu duha shine a hausa ake cewa sallar wallaha ko kuma ka ce sallar hantsi domin aka ce abduha shine hantsi kenan a hausa idan aka ce hantsi shine bayan hudowar rana ta dan daukaka kadan shine ake kira hantsi yayi to ita wannan sallah ta wallaha sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ya sunnanta mana kuma dalilan da suke tabbatar da haka sun wuce al-safa na daga cikin su hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke fada cewa awsani khalili sallallahu alaihi wasallama bi salati yake cewa badadi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya galgade ni game da wasu abubuwa uku cewa nayi riko da su na lazince su a rayuwata idan aka ce wasiya wato shine ka galgadi mutum ka nuna masa wani abu wanda yake na alkhairi domin ya kusance shi ko kuma ka nuna masa wani abu wanda yake na sharri domin ya nisance shi shine anan yace awsani khalili sallallahu alaihi wasallama bi salasi yace badadi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mun wasiya ya galgade ni game da wasu abubuwa guda uku abu na farko shine yace saumu salasati ayyamin min kulli shahr azimin kwana uku a kowane wata domin duk wanda ke azuntar kwana uku a kowane wata to tamkar ya azunci zamaninsa gaba daya tamkar ya shekara yana azumi bai aje ba mutumin da a kowane wata zai yi azumi uku domin Ubangiji ta'ala ya aje mana ka'ida duk wani kyakkyawan aiki da za mu zo da shi to kai tsaye Ubangiji ta'ala zai linka mana shi su goma kamar yanda ya fada a cikin suratul an'am man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda yazo da kyakkyawan aiki ubangiji ta'ala yace ya cancanci kwatankwacin wannan aiki su goma haka a can cikin suratul naml yake cewa man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. To dan haka kuma waɗannan kwanuka uku da ake buƙatar mu azumce su a kowane wata, to abin da ya dace su kasance a cikin kwanukan da ake kiran su ayyamul bir, kwanuka na hasken wata, shine 13, 14, 15. Ga wanda yake rike da lissafin kwanukan wata, wanda baya rike da kwanukan lissafin wata, to a koma yaushe a cikin wata yakan iya azumtar waɗannan azumi uku. Amma in so samu ne su kasance a cikin ayyamul bir 13, 14, 15. To wannan shine galgadi na farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma Abu Huraira. Abu na biyu sai yake cewa wa rak'atani waqtad duha aw kama qala, wato da raka'a biyu a lokacin wato wallaha, da raka'a biyu a lokacin wallaha, ma'ana na sallaci raka'a biyu a lokacin wallaha. To ita sallar wallaha tana da farkon lokaci kuma tana da ƙarshe. Farkon lokacinta wato shine bayan hudowar rana ta dan ɗaukaka gwalgwadon tsawon goran mashi, shine malamai suka kiyasta bayan hudowar ta da kimanin minti 15, bayan rana ta hudo an samu gwalgwadon minti 15, to daga wannan lokaci lokacin wallaha yayi. Ƙarshen lokacinta shine lokacin da rana ta kai tsakiya tana shirin gushewa, wannan lokacin wallaha ya wuce. Lokacin da aka fi so a yi ta shine lokacin da rana ta fara gumi, maimakon mutum ya yi ta da sassafe, to an fi so mutum ya dan jinkirta ta har a kai lokacin da rana ta fara gumi. Yin gumi na rana yakan saba daga wani lokaci zuwa wani lokaci. Misali in a lokacin rani ne, tun karfe 8 zaka ga rana ta fara gumi, 8 zuwa 8 da rabi rana ta fara gumi. Amma a lokacin sanyi wani lokaci sai zuwa karfe 10 zuwa 11 rana take fara gumi. Don haka an fi so a yi ta a lokacin da rana ta fara gumi. Dalilin da ke tabbatar da haka shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ke cewa salatul awwabina hina tarmidul fisal, manzon Allah ya ce sallar masu matukar komawa ga ubangijinsu da tuba ita ce sallar da ke kasancewa lokacin da wato ƴaƴan taguwai suke jin gumin rana, lokacin da ƴaƴan taguwai suke jin wato gumin rana, to a wannan lokaci ne sallah ta masu komawa ga Ubangiji da tuba take kasancewa, ita ce sallar wallaha. Sannan ita sallar wallaha ƙarancinta dai raka'a biyu, gayarta raka'a 8, zaka iya yin 2, zaka iya yin 4, zaka iya yin 6, zaka iya yin 8, ƙarshe dai shine raka'a 8. Kamar yadda hadisi yake cikin Sahihul Bukhari, Ummu Hani Allah ya ƙara mata yadda take faɗa cewa na zo gidan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka a shekarar da ya ci Makka da yaƙi, sai na yi sallama, aka karɓi sallama, da na shiga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin nan ƴarsa Fatima ta sha makance shi da wani mayafi yana wanka. Manzon Allah sai yake tambaya yake cewa wane ne ke sallama, sai aka ce masa Ummu Hani ce. Manzon Allah sai yake cewa marhaban bi Ummi Hani, lali lali da Ummu Hani. Tace lokacin da ya gama wankan ya fito tace manzon Allah yayi sallah sai da yi raka'a 8 tace lokacin kuma lokacin hantsi ne lokacin wallaha to a dukkan hadisan da aka rawaito game da salatu duha sallah wallaha wannan hadisi shine karshe wanda yake nuna iya adadin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi wato raka'a 8 ina wannan hadisi na Abu Huraira manzon Allah ya masa wasiyar cewa yayi raka'a 2 a lokacin wallaha wannan shine karanci kenan gaya kuma raka'a 8 kenan in ma mutun yayi raka'a 2 ko yayi raka'a 4 ko yayi raka'a 6 ko yayi raka'a 8 yayi 2 ya sanamci yayi 2 ya sanamci yayi 2 ya sanamci tare da cewa kuma dangane da abinda ake karantawa babu wasu surori ke bantattu iya abinda mutun ya iya bayan Fatiha shine zai zo da shi iya abinda ya saukaka gare ka na alqur'ani shine zaka zo da shi bayan Fatiha a kowace raka'a kuma boye karatun sunna ne kamar yanda aka sunnanta nafilfili na yi ne an so a boye karatun kamar yanda nafilfili na dare abinda yake sunna shine bayyanar da karatun tare da halaccin nafila ta yi ne kana iya bayyanar da karatu amma abinda aka fi so shine boyewa sannan wato wasiya ta uku da manzon Allah ya masa domin cikar fa'ida shine yake cewa wa an utira qabla an anama manzon Allah ya galgade ni game da yin wutri kafin na kwanta kafin na yi bacci menene sababin abin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa galgadin cewa kada ya saki ya kwanta ba tare da ya gabatar da shafa'insa da wutri saboda shi Abu Huraira Allah ya kara masa yadda al'adarsa da dabi'arsa yakan yi muzakara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin dare ma'ana yakan kwama hadisan da ya haddace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan ya ja dare yana muzakara hadisi idan ya kwanta baya falkawa sai bayan kituwar alfajir shi kuma wutri farkon lokacinsa shine gama sallar isha karshen lokacinsa ketowar alfajir to da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya masa wasiyar cewa kar ya sake ya kwanta ba tare da ya gabatar da shafa'insa da wutri wannan kenan game da duk mutumin da baya da tabbacin falkawa a karshen dare to anan kar ya sake ya kwanta face sai ya gabatar da shafa'i da wutri amma duk wanda ya tabbata zai iya falkawa a ƙarshen dare to abinda aka so ya jinkirta shafa'insa da wutri a ƙarshen dare in ya falka sannan yayi saboda wannan lokaci shine lokaci zaɓaɓɓe lokaci fiyayye a gun Allah subhanahu wata'ala shine sulusul lailil akhir kashi ɗaya daga cikin ukun dare na ƙarshe saboda lokaci ne wanda ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya faɗa mana cewa ubangijinmu mai girma da ɗaukaka idan kashi ɗaya daga cikin ukun dare ya rage yakan sauko zuwa samar duniya sai ya ma kansa kirari anal malik anal malik wato ni ne mamallakin kowa da komai ubangiji ta'ala sai ya ce man zalladhi yastaghfiruni fa'aghfir lahu wane ne zai roƙe ni gafara na gafarta masa wa yake da wata bukata na biya masa ubangiji ta'ala ba zai gushe ba yana fadar haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace har sai an kai alfijir yake to dan haka ake bukatar bawa ya jinkirta wato shafa'insa da wuturinsa da duk wasu nafilfilinsa su kasance a ƙarshen dare da duk wasu addu'o'insa shi kuma kashi ɗaya daga cikin ukun dare yakan canza daga lokaci zuwa lokaci iya abinda za ka yi amfani da shi a nan faɗawar rana da ketowar alfajir idan ka ɗauki iya lokacin da rana take faɗawa kuma sannan sai ka ɗau a wani lokaci alfajir yake ketowa awoyin da ka samu da mintunan da ka samu sai ka kasa su kashi uku sai ka fitar da kashi biyu na farko kenan wannan kashi ɗaya na ƙarshe shi ne kashi ɗaya na ƙarshe shi ne amma ko a rani ko a lokacin ɗari galibi sulusul layli al-akhir yakan kasance daga karfi 2 ne abin da yayi gaba galibi darasi da yayi gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala kamar yanda muka fada mun gama baban da ke bayani game da fadla ta sallar asuba da sallar la'asar hadisi na karshe a baban shine hadisin Jarir ibn Abdullah al-Bajali Allah ya kara masa yadda na fada kunna inda annabi sallallahu alaihi wasallam Jarir Allah ya dada shi yake cewa wata rana mun kasance a gurbin zan Allah sallallahu alaihi wasallam fa nazara ila al-qamari lailatul badr zan Allah ya kallu wata daren cikar sa domin wata ba a ce masa badr wato sai idan ya cika cikar sa ko tana kasancewa 13 14 15 faqala sai manzon Allah ya ce da mu innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadhal qamar manzon Allah ya ce ku san da cewa da sannu za ku ga ubangijinku ku mu'minai kama tarawna hadhal qamar kamar yanda kuke ganin wannan wata anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamanta gani da gani an gane ko ba tashbihul mar'i bil mar'i bane domin ubangiji ta'ala laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir hal ta'lamu lahu samia wa lam yakul lahu kufuwan ahad babu wani abu wanda yake kama da ubangiji subhanahu wa ta'ala anan ya kamanta mana irin yanda muke ganin wata haka zamu ga ubangiji subhanahu wa ta'ala a gobe kiyama an gane ku kenan ba abun gani bane ake kamantawa da abun gani a gani ne ake kamantawa da wani gani kenan yanda muke ganin wata haka zamu ga ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama dan haka shine anan sai yace la tudamu na fi ru'yatihi wato babu wata wahala wadda za ta riske ku wato game da ganin zati na ubangiji subhanahu wa ta'ala ko kuma la tudamuna kamar yanda yake cikin wata riwaya wato ba za ku ringa matsatsa da juna kuna turayya da juna a wajen ganin ubangiji subhanahu wa ta'ala ko kuma la tudamuna ba a tauye muku wato a wajen ganin zatin ubangiji subhanahu wata'ala ba maganar wani kakare kowa daga inda yake a gunsa zai ga ubangiji subhanahu wata'ala ba maganar wani ya kare misali duk duniyar nan inda za ku hadu gaba da kallon wata kowa daga inda yake da zaran ya daga kansa zai ga wata ba maganar wani ya kare in dai wata ya kai kenan daren cikar sa lokacin da yake badr lokacin da ake kiransa da badr kenan to shine yace innakum satarawna rabbakum innakum lalle ku jama'a ta mu'minai domin ganin Allah subhanahu wata'ala yake banta da mu'minai kafirai ba za su ga ubangiji subhanahu wata'ala a gobe kiyama me yasa saboda ganin Allah subhanahu wata'ala ni'ima ce mai zaman kanta wanda wannan ni'ima kwa ta keɓanta ne ga waɗanda Allah ya yadda da su ya amince musu su ne muminai waɗanda Allah ya yi fushi da su ba yanda za a yi wannan ni'ima ta shafe su don haka al-imamu shafi'i Allah ya ji kansa ya kafa hujja game da cewa muminai tabbas za su ga ubangiji subhanahu wa ta'ala a gobe kiyama a ƙarƙashin fadar Allah subhanahu wa ta'ala kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun ubangiji ta'ala yace kalla gaskiya ne innahum lalle waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu an rabbihim game da ganin zatin ubangijinsu yawma idhin a ranar kiyama lamahjubun lalle ababan sha makancewa ne ba za su ganshi ba al-imamu shafi'i yake cewa tunda Allah ya kare makiyansa a sababin yayi fushi da su cewa ba za su gansa ba to dan haka muminai a sababin ya yarda da su ya amince da su za su ganshi kenan mafhumul mukhalafa tunda su kafirai an haramta musu ganin zatin ubangiji subhanahu wata'ala domin yayi fushi da su to tabbas muminai kuma za su ganshi wanda daga cikin dalilai waɗanda suke tabbatar da ganin Allah subhanahu wa ta'ala a gobe kiyama ayar da ke cikin suratu Yunus fadar Ubangiji ta'ala lillazina ahsanul husna wa ziyada Ubangiji ta'ala ya ce lillazina ahsanu na ga waɗanda suka kyautata tsakaninsu da Ubangijinsu alhusna ita ce aljanna Ubangiji ta'ala ya tanada musu aljanna sai ya ce wa ziyada wato da ƙari na musamman menene ƙari na musamman manzon Allah ya fassara shi a cikin hadisin da ke cikin sahihu muslim manzon Allah ya ce ru'yatullahi azza wa jalla wa ziyada ya ce ru'yatullahi azza wa jalla au kama kala ya ce shi ne ganin zatin Allah mai girma da ɗaukaka haka a can cikin suratu qaf yake cewa lahum fiha ma yasha'una wa ladaina mazid Ubangiji ta'ala ya ce na ga ɗan aljanna a aljanna duk abin da suke so duk abin da suke da bukata za a zo musu da shi Ubangiji ta'ala ya ce wa ladaina mazid kuma suna da ƙari a gunmu menene ƙarin shi ne ganin zatin Allah subhanahu wa ta'ala to haka can cikin suratul qiyama yake cewa wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira yace wujuhun yawma idhin nadhira yace wasu huskoki a yinin alkiyama wato kyawawa ne masu kyalli ne sai yace ila rabbiha nadhira yace kuma waɗannan huskoki masu kallo ne ila rabbiha zuwa ubangijinsu waɗannan duka dalilai ne daga cikin alkur'ani waɗanda suke tabbatar da ganin zatin Allah subhanahu wa ta'ala wannan kuma abu ne wanda yake a aqidar ahlus sunna wal jamaa domin akwai waɗanda suke inkarin ganin zatin Allah subhanahu wa ta'ala wanda suka ce kamar yanda a duniya ba a ganin shi haka a lahira ma ba za a gan shi ba to amma nassi na alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da cewa mu'minai za su ga ubangijinsu a ranar kiyama shine anan yace innakum satarawna rabbakum lalle ku san da cewa ku mu'minai da sannu za ku ga ubangijinku kama tarawna hadhal qamara kamar yanda kuke ganin wannan wata ganin Allah subhanahu wata'ala kwa baya kasancewa sai a kiyama sai a ranar kiyama a duniya babu wata idaniya wadda take da ikon ganin zatin Ubangiji subhanahu wa ta'ala hatta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daren da aka tafi saman bakwai da shi bai ga Ubangijinsa ba kamar yanda aka masa tambaya manzon Allah yake cewa nurun anna arahu yace haske ya sha makanci tsakani na da shi yace yaya za a yi na gan shi ai ba yanda za a yi na gan shi saboda shamaki na Ubangiji subhanahu wa ta'ala haske ne kamar yanda hadisi ne tabbatacce yake cewa yake cewa hijabuhu nur manzo Allah yace shamakin ubangiji subhanahu wataala haske wannan haske na zatin ubangiji subhanahu wataala inda zai bayyana ga halittun ubangiji subhanahu wataala manzo Allah yace duk halittun da Allah ya halitta gaba ɗayan su sai sun kone iya inda hasken zatin ubangiji subhanahu wataala yake dan haka a aqidar ahlus sunna wal jamaa ganin Allah subhanahu wataala ya keɓanta da ranar kiyama dan haka wato hadisi ne na cikin sahihu muslim kamar yanda bayani ya gabata manzo Allah yake faɗa ga sahabbansa yake cewa wa alamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu kusan da cewa ba za ku ga ubangijinku wato har sai ku mutu to amma akwai masu da'awar cewa wai suna ganin Allah wai tun a nan duniya duk wanda yayi da'awar cewa na ganin Allah a nan duniya to wannan ya ƙaryatar da Alƙur'ani da Sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka malamai suke kiran shi zindiki kenan in aka ce zindiki arni kenan kamar yanda yace wa man qala fid dunya yarahu bi ainihi fadhalika zindiqun tabawa tamarrada duk wanda yace da idansa a duniya na ganin Allah malamai yace wannan zindiki ne daga ya ketare iyaka wata marrada ya nuna tsaurin kai ga ubangijin shi subhanahu wa ta'ala don haka mun yi imani da cewa mu'minai za su ga ubangijinsu amma a yaushe shine a ranar kiyama fatanmu shine ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya mu a cikinsu sai yace la tubamuna fi ru'yati, manzo Allah yace ba a wahaltar da ku, ma'ana a wajen ganin sa kenan, ba a tauye muku haƙin ku, ma'ana kowa daga inda yake zai ga Ubangiji subhanahu wata'ala. Sai yace fa inistaqatum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha faf'alu, manzo Allah yace in har kun sami iko, kun sami dama, kada a rinjaye ku akan wata sallah wadda ke kasancewa gabanin hudowar rana, da wata sallah wadda take kasancewa gabanin fadawar rana. Manzo Allah yace faf'alu, wato ku yi kokari ku aikata duk wani mataki da za ku iya dauka ku dauka, dan kada waɗannan salloli su kuce muku daga lokacin su, sallar asuba wato da sallar la'asar. Don haka a takaice wannan hadisi kamar yadda bayani ya gabata na daga cikin hadisan da suke ƙara tabbatar mana da fadla da mahimmanci na waɗannan salloli guda biyu, sallar asuba da sallar la'asar. Za mu tashi babi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala باب فضل المشي الى المساجد. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا الى المسجد او راح اعد الله له في الجنه نزلا كلما غدا او راح. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إهداها تهرط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال خلت البقاء حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك. فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم. فقالوا ما يسرنا أنا كنا تحولنا. رواه مسلم. وروى البخاري معناه من رواية أنس. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. متفق عليه. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. رواه الترمذي. وقال حديث حسن. Malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fadlar tafiya izuwa masallatai, ma'ana duk tafiyar da zamu yi izuwa masallaci ibada ce ta musamman wadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tanada mana sakamakon lada na musamman. Shine anan malam yazo da hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, ke fada lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man gada ilal masjidi awraha. Manzon Allah yace duk wanda yayi jijjihi izuwa masallaci ko kuma ya maraita. Lafazin gada an ciro shi ne daga al-gudu, ko kuma ka ce al-gadwa. Idan aka ce al-gudu a Hausa shine ake kira jijjihi kenan, kamar yadda can yace wa gadaw ala harbin kadiri. To shi in aka ce al-gudu ko kuma aka ce al-gadwa, lokaci wanda yake jijjihi na farawa ne daga ketowar al-fajr. Wannan lokaci shine ake kiran shi al-gadwa. To dan haka anan da yace man gada ilal masjid, duk wanda wato yayi jijjihi izuwa masallaci, me ake nihi sallar asuba, auraha ko kuma ya maraita. Shi lafazin arrawa yana kasancewa ne wato daga bayan gushewar rana, in rana ta riga ta gushe an sallaci sallah ta azhar, to daga wannan lokaci har izuwa fadawar rana ana kiran shi wato rawa, kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake faɗa ga game da wata mu'jiza da yayi ma Annabi Sulaiman alaihi salam, kamar yadda yake cewa wali Sulaiman riha guduha shahrun wa rawahuha shahr. Ubangiji ta'ala yace mu ne muka hure iska ga Annabi Sulaiman alaihi salam, wannan iska da muka hure masa Ubangiji ta'ala yace guduha shahrun, tafiyar ta tajijihi tafiyar wata ne, daga ketowar alfajir zuwa gushewar rana tafiyar wata guda take. Sai yace warawahu ha shahar, kuma maraitar ta ma tafiyar wata guda ne, daga gushewar rana zuwa fadawar rana tafiyar wata guda take, tafiyar da sai kai wata guda, to a cikin wannan dan lokaci take yin shi. To shine anan yace aura haku ya maraita, kina me ake nihi anan? Wato ita ce sallah ta la'asar, tare da cewa bai keɓanta da waɗannan salloli guda biyu, dukkan waɗannan salloli na lokaci biyar zuwa da zawwa da bawa zai yi zuwa masallaci, to ya cancanci wannan sakamako da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tanada, kamar yadda anan manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari. An gane ko mu gane kenan bai keɓanta da sallar asuba da sallah ta la'asar, gaba ɗayan sallolin nan biyar wato sun shiga ƙarƙashin wannan hadisi na cewa man gada ilal masjid, duk wanda yayi jijjihi izuwa masallaci, auraha ko ya maraita. Maza Allah yace a'adda Allahu lahu fil jannati nuzulan, Ubangiji ta'ala zai tanada masa ko kuma tuntuni Ubangiji Ta'ala ya tanada masa gara ta musamman a aljanna. Idan aka ce nuzul, abinda ake nihi shine ma yuhayyau lidhayfi min karamatin inda kudumi, wato abubuwa na girmamawa da karamci da ake tanada ma bako a lokacin da yazo. Kaga duk bakon da yake da kima da daraja da martaba a gummi shi, to idan ya riga yazo za a tanada masa, kafin yazo za a tanada masa masauki. Wannan masauki za a nemi masauki wanda yake mai kyau, tsabtacacce, lafiyayye, a kawo masa shimfiɗa, a kawo masa abinci, duk abin da yake da bukata za a zo masa da shi a lokacin da yazo. To wannan shine ake kira da annuzul, a Hausa muna kiran shi gara kenan. Sha biyu ta arziki wadda ake ma bako kenan shine yace a'adda Allahu lahu fil jannati nuzulan, Ubangiji Ta'ala na tanada masa gara ta musamman a aljanna, irin garar da Allah ya ma alƙawarin mu'mini, ya ma mu'minan alƙawari, innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Ash-shahid nuzulan min ghafurir rahim, wannan a matsayin wata gara ce ta musamman daga Ubangiji wanda yake mai matukar gafara ga duk wanda ya tuba mashi kai game da bayin sa mu'minai. To shine anan yace a'adda Allahu lahu fil jannati nuzulan, Ubangiji Ta'ala zai tanada masa gara ta musamman a aljanna. Kullama gada a duk lokacin da yayi jijjihi aura hako ya maraita, misali mutum ya tafi zuwa sallar asuba, to Allah ya tanada masa gara ta musamman. In lokacin azzahur yayi ya tafi sallar azzahur, Allah ya tanada masa gara ta musamman. Haka in lokacin la'asar yayi ya tafi, Allah ya tanada masa gara ta musamman. Gaba ɗayan waɗannan salloli guda biyar, wannan yana nuna mana yanda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya karrama bayinsa mu'minai addini na Allah, addini da dare na Allah. Allah yakan tanada ma mu'mini gara su biyar a gidan aljanna. A takaice wannan hadisi yana nuna mana fadala ta tafiya zuwa masallaci, kuma wannan yana nuna mana zuwa masallaci domin yin sallah, wannan sababi ne daga cikin sababin shiga aljanna a gobe kiyama. Zahirin hadisin yana nuna cewa duk mutumin da ya tafi zuwa masallaci Allah ya tanada masa wannan gara, amma a takaice abin da muke so mu fahimta, wanda ya tafi masallaci ta kanasu domin ibada, an gane ko, wanda na daga cikin ibada a farko ko ita ce sallah, amma bai keɓanta da ita ba, ka tafi masallaci domin ka karanta alkur'ani, ko kuma ka tafi domin sauraron darasi da abin da yayi kama da haka, ko kuma ka tafi masallaci domin yin sallah, to Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya tanada maka wannan gara ta musamman a gidan aljanna. Kenan ba sai sallah ba, in dai mutum ya tafi masallaci domin ibada, to Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya tanada masa wannan gara. Sannan hadisi na biyu a baban hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda ke faɗa, wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man taqahhara fi baitihi, wato duk wanda ya yi tsarki a gidansa. Me ake nihi da tsarki a nan? Ma'ana mutum ya tsarkake jikinsa, ya yi arwalla, wanda kamar yadda bayani ya gabata shi tsarki sharaɗi ne wanda yake na ingancin sallah, domin sallah ba ta inganta sai da tsarki. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahadatha hatta yatawadda, manzo Allah yace Allah baya karbar sallar ɗayan ku idan yayi hadasi, wato sai yayi arwalla. To shine anan yace man taqahhara, duk wanda yayi tsarki fi baitihi a gidansa. Kenan anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade mana takanas daga cikin gidanka kai tsarki ka fito, thumma mada ila baitin min buyutillahi, sannan ya tafi zuwa wani daki daga cikin dakunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakunan Allah Subhanahu wa Ta'ala a ban kasa sune masallatai, Allah ya jingina wannan ɗakuna izuwa gare shi ba dan yana buƙatar ɗakin shiga, yana nihin ya nuna mana girma da ɗaukaka da daraja da matsayi na waɗannan ɗakuna, domin su ne wuraren da suka fi soyuwa a gun Ubangiji subhanahu wa ta'ala a duran ƙasa gaba ɗaya. Masallaci shi ne bagiren da Allah ya fi so ya fi ƙauna. Don haka a can cikin suratun Nur Ubangiji ta'ala ke faɗa, fi buyutina adhina Allahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zaka yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Haka can cikin suratul baqara ya faɗa ga annabi Ibrahim alayhi salam da ɗansa Isma'il, Ubangiji ta'ala yake cewa wa iziyar wa ahidina ila Ibrahima wa Isma'ila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-akifina war-ruk'i sujud. Haka a cikin suratul Hajj. Dan haka masallaci ɗakin Allah ne. Shine yace thumma mada ila baiti min buyutillahi. Sannan ya tafi zuwa ɗaki daga cikin ɗakunan Allah subhanahu wa ta'ala, li yaqdiya faridatan min fara'idillah, domin ya bada wata farilla daga cikin farillan da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya aza masa. Na daga cikin farillan da Allah ya dora mana su ne waɗannan salloli na lokaci biyar. Maza Allah ya ce kanat kuɗuwatuhu, wato takunsa, takinsa da yake zuwa masallaci. Maza Allah ya ce ihidaha tahuddu khati'a, ɗayan takin wato nasirayen masa da zunubinsa. Wal ukhra tarfa'u daraja, ɗayan takin kuma na ɗaga darajarsa. Kenan idan ka taka da kafar dama misali, Allah ya ɗaukaka darajarka. Idan ka taka da kafar hagun Ubangiji ta'ala ya shafe ma zunubinka har akai lokacin da mutum zai shiga masallaci. To illa kasancewar wannan yana nuna mana mutumin da ya tsarkake niyya ta kanas abin da ya fitar da shi daga gidansa ko daga masana'antar shi kawai ya je masallaci ne domin ya yi sallah. Babu abin da ya kai shi illa kawai domin ya je ya yi sallah. Ba ya tafi masallaci ba ne da nihin yana son ya ga wani bari in tafi masallaci kaza in je kuna haɗu da shi. Idan ka yi wannan niyya to baka da cikin wannan sakamako. Kenan ya zamanto niyyarka kawai ta kanas da kai arwalla daga gida ko kuma daga masana'antarka kawai dan ka je masallaci ka yi sallah. To a ƙarƙashin shi ne ake samun wannan sakamako. Kamar yadda hadisi yake cikin sahihain, riwaya ta Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda ke cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, salatu rajuli jama'atan tazidu ala salatihi fi baitihi wa suqihi bid'an wa 20 daraja. Sai yace wa zalika anna ahadahum idza tawadda'a fa ahsana alwudu'a thumma ata almasjid la yukhrijuhu illa as-salah la yanhazuhu illa as-salah lam yakhthu khutwa illa rufi'a lahu biha daraja wa hudda anhu biha khati'a hatta yadkhula al-masjid. Al-hadith za Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallar mutum a cikin jama'a tana fifitar sallar shi shi kadai a gida ko sallar shi shi kadai wato a masana'antar shi da daraja 20 da wani abu. Kamar yadda wata riwaya ta tabbatar mana fifikon daraja 27 na wanda ya salla a cikin jama'a akan wanda ya salla shi kadai. Maza Allah sai ya ce wa zalika anna ahdahu, domin ɗaya daga cikin su muminai idan yayi arwalla ya kyautata arwallarsa sannan ya fita zuwa masallaci. Maza Allah ya ce lam yukhrijuhu illa as-salah, ba abin da ya fitar da shi daga gidansa kawai illa domin ya je masallaci ya yi sallah. Lam yanhazuhu illa as-salah, ba abin da ya zaburar da shi daga gidansa kawai sai domin ya je masallaci ya yi sallah. Maza Allah ya ce lam yakhthu khutwa, ba zai yi taki taki illa rufi'a lahu biha daraja, face sai an ɗaukaka darajarsa. Wa hudda anhu biha khati'a, kuma sai an sarayen masa da zunubinsa. Kenan shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kanat khutwatuhu, ma'ana takinsa da zai yi zuwa masallaci. Ihidaha tahuddu khati'a, ɗayan takin manzo Allah yace yana shafe masa zunubi. Wal ukhra, ɗayan takin kwa manzo Allah yace tarfa'u daraja, na ɗaukaka darajarsa a gun Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi. A takaice wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana fadla ta tafiya zuwa masallaci. Zuwa masallaci sababi ne na shafe ma bawa duk wasu zunubansa, sannan kuma sababi ne wanda yake na samun ɗaukakar daraja wato a duniya da lahira. Duk takin da mutum zai yi Allah zai ɗaukaka darajarsa kuma zai shafe masa zunubinsa. Sannan hadisi na uku a baban hadisin Ubayy ibn Ka'ab, Allah ya ƙara masa yadda ke faɗa, kana rajulun min al-ansar, yace akwai wani mutum daga cikin mutanen Madina, la a'lamu ahadan ab'ada min al-masjid minhu, yace ban san wani mutum daya wato wanda yafi shi nisa game da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk a jama'ar da suke zawwa su haɗu a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayi sallah, Ubayy ibn Ka'ab yace ban san wani mutum wanda gidan shi yafi nisa da masallaci sama da shi, gidan shi yafi na kowa nisa. Amma tare da haka yace wa kanat la tuqdihu salatu, sallar jama'a ba ta kuce masa, gaba ɗayan sallolin da ake a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi ake sallah ba ta kuce masa, tare da cewa gidan shi yafi na kowa nisa. Faqila lahu, sai aka ce da shi, wasu sahabbai suke bashi shawara suka ce, wani law ishtaraita himaran tarkabuhu fi dhulma'i wa fi ar-rawda, inda kayi kokari ka sayi wani jaki ka ringa hawa a cikin duhun dare da lokaci wanda yake na garjin rana domin ka zo masallaci, ai da yafi dacewa da yafi kyau. Jawabu law anan mahzuf ne, kai ne zaka kaddara shi, ka ce lakana ahsan ko kuma lakana aula, wani inda a ce ka sayi jaki wanda zaka ringa hawa a cikin duhun dare kana zawwa masallaci domin sallar isha da sallar asuba, domin sallar isha da sallar asuba salloli ne na dare. Wafin ramda, haka nan a cikin lokaci na garjin rana kenan, sallar azhar da al'asar salloli ne waɗanda suke na cikin yini kenan, inda ka sayi wani jaki kana hayowa kana zawwa masallaci, ai da yafi sauki, ai da yafi kyau. Da aka bashi wannan shawara sai ya ce, ma ya surruni anna manzili ila janbil masjid, ya ce wallahi ba zai faranta mun zuciya a ce gidana na gab da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a ce masallaci na yana gab da masallaci, yana liƙe da masallaci, ya ce wallahi ba na son haka, ba na kaunar haka, ya ce ba zai faranta mun zuciya. Menene sababi? Sai ya ce inni uridu an yi kutaba lima mushaya ila almasjid, yace ni ina so ina fata duk takin da nake daga gidana zuwa masallaci Allah ya rubuta min lada. Warju'i idza raja'tu ila ahli, yace da komawa ta lokacin da zan koma cikin iyali na daga masallaci, yace fata nake abinda nake nihi duk takin da zan yi Allah ya rubuta min lada. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace da shi, kad jama Allahu laka zalika kullam, gaba ɗayan wannan abin da kake nihi kake fata Allah ya hada ma, duk takin da zaka yi daga gidanka zuwa masallaci Ubangiji ta'ala zai rubuta maka lada, haka komawarka zuwa cikin iyalinka. A takaice wannan hadisi yana nuna mana yanda mazanjiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke da kwadayin halartar sallah ta jama'a a masallaci, kamar yadda a nan gidan shi ya fi gidan kowa nisa, amma tare da haka sallar jama'a ba ta kuce masa. Kuma wannan yana nuna mana yanda mazanjiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke da fahimtar addini da tsinkayen nesa, yanda shi wannan bawan Allah me yasa yake karɓar wannan shawara, caya ni so nake duk takin da zan yi zuwa masallaci da dawowar da zan yi cikin iyalina duk takin da zan yi Allah ya rubuta min lada. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tabbatar masa cewa Ubangiji ta'ala ya hada maka wannan duk abin da kake nihi gaba daya. To wannan yana nuna mana jimri ma wahala game da ibada, to wannan yana daga cikin abin da ke lullunka ma bawa lada. Duk mutumin da zai jimri akan duk wata wahala domin bauta ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, to ya tabbata cewa ladansa zai lullunku a gun Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kaga anan zuwansa da dawowarsa gaba ɗaya cikin ibada ce yake ta musamman. kuma wannan dama alƙawari ne na Allah. Duk wani mai aiki namiji ko mace mumini, Ubangiji Ta'ala yayi alƙawarin ba zai tuzartar da ladansa ba. Innal ladzina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Ubangiji Ta'ala yace lalle mu ba ma tuzartar da ladan duk wanda ya kyautata aiki. Duk wanda ya kyautata ga aiki, Ubangiji Ta'ala yace ba ma tuzartar da ladansa ko mun kankanta. Don haka kyakkyawar niyya ta mutum ya fita daga gidansa zuwa masallaci da dawowarsa, wannan ibada ce wanda take mai zaman kanta. Kuma bugu da ƙari, wannan hadisi yana nuna mana mustahabbancin zuwa masallaci a ƙafa da dawowa a ƙafa, in har abin ba zai wuya ta ga mutum ba, in har ba za ka wahala ba, in za ka je masallaci ka je a ƙafa, in za ka dawo a ƙafa. An gane ku? Kenan wannan kenan ga wanda al'amarin ba zai wahala a kansa ba, duk masallacin da za ka je a ƙafa ka dawo a ƙafa, domin ladanka ya lullunku a gun Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma wannan hadisi wato yana ƙara nuna mana cewa duk wanda gidansa ya fi nisa da masallaci to ladansa ya fi yawaita, duk wanda gidansa ya fi nisa da masallaci to ladan shi ya fi girmama a gun Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Me yasa? Saboda takinsa ya fi yawa. Sannan hadisi na biyar ne ko na shida ko? A baban hadisin Jabir, Allah ya ƙara masa yadda ke cewa khalatil biqa'u haulal masjid, wato wurare sun wohinta waɗanda suke gefen masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Lafazin albiqa' jami'i ne na buqa'a. Idan aka ce buqa'a a Hausa kenan bagire, wani yanki kenan, kamar yadda yace fi buqa'ati mubarakati min ash-shajarati an ya Musa inni ana Allahu rabbul alamin. Shine yace khalatil biqa'u, wato wurare haulal masjid waɗanda suke gefen masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun wuhinta, ba kowa filaye ne ga su. Fa arada banu salima, wata kabila wadda ake kiran su banu salima, suna daga cikin Khazraj, kabila ta Khazraj daga cikin kabilun Madina. Banu salima gidajensu shine yake masallacin da ake kiran shi masjidul qiblatayni a yau. An gane ko? Masallacin da ake kiran shi masjidul qiblatayni, unguwa ce wadda ake kiranta qiblatayni daga cikin unguwannin Madina. To su banu salima a wancan lokaci a wannan yanki suke a zaune, suna da ɗan nisa tsakaninsu da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine yace fa arada banu salima ayyan taqilu qurbal masjid, su waɗannan kabila sai suka yi niyyar su tashi su kauro su makwabci masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine yace fa arada banu salima, wato banu salima sai suka yi nihin ayyan taqilu, wato su ciro daga inda suke a zaune kurmal masjid, su dawo gaf da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su yi makwabtaka da shi. Fa balaga zalika annabiyya sallallahu alaihi wasallama, labarin kaurowarsu zuwa kusa da masallacinsa, kusa da wannan masallaci, sai labari ya cin ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya samu labarin cewa ai waɗannan jama'a za su kauro su makwabci masallacinsa. Fa qala lahum, manzon Allah sai ya ce da su, balagani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid, maza Allah yace labari ya cin mun cewa ku banu salima kuna nihin ku kauro kusa da masallaci na. Qalu na'am ya rasulullah, suka ce kware ya manzan Allah, kamar yanda aka fada ma haka ne. Kada aradna zalik, suka ce kware mun yi nihin haka, haka muke nihi, so muke mu taso mu kauro kusa da masallacin ka. Faƙala, sai manzan Allah ya ce bani salima, wato ya ku banu salima, nan munada ne mahazufu adatin nida, yanda za ka ƙaddara ya bani salima, ya ku banu salima. Manzan Allah ya ce diyaraku, wato ku lazinci gidaddajinku inda kuke, tuku taba asaruku, manzan Allah ya ce za a rubuta sawunku, duk takin da za ku yi zuwa masallacina da komawarku, manzan Allah ya ce za a rubuta muku lada. Diyarakum, maza Allah ya ce ku dela zanci gidajenku, tukutaba atharukum, maza Allah ya ce za a rubuta sawunku, duk takin da za ku yi zuwa masallaci da komawa, maza Allah ya ce za a rubuta muku lada. Lafazin diyarakum wannan mansubun ne alal igra, kamar maza Allah yana shuna su ne, yana kwadaitar da su cewa su lazinci zama a gidajensu. Shi ne abinda za ka kenan kaddara ilzamu diyarakum, ilzamu diyarakum, ku lazinci zama a gidajenku. An gane ku, inda kuke ku lazinci zama a nan. Maza Allah ya ce tukuta ba asarukum, za a rubuta sawunku, ma'ana duk takin da za ku yi zuwa masallaci za a rubuta ladanku, za a rubuta muku lada. Shi ne ya ce diyarakum tukuta ba asarukum, ku dai lazinci gidajenku, ma'ana ku ci gaba da zama a inda kuke. Tukuta ba asarukum, maza Allah ya ce za a rubuta sawunku, ma'ana duk takin da za ku yi zuwa masallaci da komawarku, maza Allah ya ce za a rubuta muku lada. Faqalu, sai suka faɗa suke cewa ma yasurruna anna kunna tahawwalna, suka ce wallahi tunda manzon Allah ya faɗa mana haka, wallahi ba mu farin ciki, ba mu wata murna a ce yau mun tashi mun koma mun makoci masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Suka ce wallahi wannan ba za mu so ba, kuma ba zai faranta mana rai, mu zauna inda muke shine yafi dacewa. Tunda manzon Allah ya nuna musu fadlat tafiya zuwa masallaci. A takaice dai wannan hadisi, kamar yadda malam ya faɗa, al-Imam Muslim ya rawaito shi, haka al-Imam Bukhari ya rawaito hadisin da ya kunshi ma'anarsa riwaya ta Anas, shi ma yana tabbatar da fadla, wato ta tafiya zuwa masallaci. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abu Musa al-Ash'ari, Allah ya ƙara masa yadda, na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa inna a azaman nasi ajran fi salati, lalle mafi girman jama'a galada game da sallah, abaduhum ilaiha mamsha, manzon Allah ya ce wanda ya fi su nisan matafiya zuwa masallaci, duk wanda gidansa ya fi nisa manzon Allah ya ce ladansa ya fi girma. Shi ne ya ce inna a azaman nasi ajran, lalle mafi girman mutane galada, wanda ya fi su yawan lada fi salati game da sallah, manzon Allah ya ce abaduhum ilaiha mamsha, mafi nisan su wato ga matafiya zuwa masallaci, wanda gidan shi yafi nisa. Kaga wani idan ya fito daga gidansa, takin da zai yi zuwa masallaci duka baya wuce, wani bai wuce yayi taki 40, wani yayi 50, wani yayi 100, to wani tsakanin gidan shi zuwa masallaci taki 100 nawa zai yi? Akwai wanda zai yi kusan taki 1000 kafin ya je masallaci, misali. To dan haka wanda kenan gidan shi yafi nisa, to shine ladan shi yafi girma abun Allah subhanahu wa ta'ala game da sallah. Shine yace inna a azaman nasi ajra, lalle mafi girman mutane ga lada fi salati game da sallah, abaduhum ilaiha mamsha, maza Allah yace wanda yafi su nisa ga matafiya zuwa masallaci. Fa abaduhum, maza Allah yace sannan kuma wanda ya kusance shi a wajen nisa. Misali kenan idan aka jimulci masallatan gaba ɗaya a masallaci, wanda ya fi su nisa wanda zai yi taki 500 misali, to wane ne zai biyo masa baya kenan, wanda yake kusa da shi a nisa mai taki 400 kaga ya fi mai taki 300, wanda zai yi taki 300 ya fi wanda zai yi taki 200, wanda zai yi taki 200 ya fi wanda zai yi taki 100. Shi ne anan sai ya ce fa abaduhum, sannan kuma wanda ya kusance shi a wajen nisa. Sai yace wallazi yantaziru salata hatta yusalliha ma'al imami, wanda ke jiran sallah har akai lokacin da limami zai fito ya sallaci wannan sallah tare da limami, a azamu ajra, manzon Allah yace yafi girman lada, min allazi yusalli thumma yanam, game da wanda zai yi sallar sannan ya kwanta yayi baccin sa. Wannan ana bayani ne game da abin da ya shafi sallar isha, domin ita sallar isha sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a dan jinkirta ta, saboda akwai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jinkirtar da sallar isha sai da aka kusa nisful layl. Aka zo aka ce ya rasulullahi, ai mata da kankanan yara duk bacci ya dauke su. Sannan manzon Allah ya fito aka yi sallah, da aka gama sallah manzon Allah sai yake cewa laula ana innahu lawaqtuha laula ana ashqa ala ummati, manzon Allah yace wallahi wannan shine lokacin sallar isha wanda ya dace da ita, ba dan kada na tsananta ma al'ummata, manzon Allah yace da na mai da wannan lokaci shine lokacin isha. don haka ita sallar isha ake buƙatar a dan jinkirtata a jinkirtata wannan sallah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yi akalla an kai kusan karfe 12 ko sama da haka kusan 12 dare to don haka wai wanda ba zai iya jimrewa da zaran in lokacin isha yayi ya sallar isha shi yayi kuncin sa to wanda zai yi jira har limami ya fito a yi sallar tare da shi yafi alkhairi ga wanda zai yi ya kwanta shi kadai ga wanda zai yi shi kadai ya kwanta shine anan yace wallazi yantaziru salata wanda ke jinkirta sallar isha hatta yusalliha ma'al imami har akai lokacin da zai sallace ta tare da limami a'azamu ajran yafi girma galada min allazi yusalli thumma yanam game da wanda zai sallace ta sannan ya kwanta yayin baccin sa don haka in jama'a ya kasance za su iya samun haɗin kai tsakaninsu suna haɗuwa su yi sallah to a nan su jinkirta sallar isha shine yafi game da gaggauta ta a farkon lokacinta wannan in ka ɗauka galibin masallatanmu a yau tsakanin sallah ta magariba da isha inda in dai ba masallatan ahlus sunna ba ne galibi minti 30 ne in yayi yawa galibin masallatan minti 30 ne in yayi yawa har akwai wanda tsakanin magariba da isha baya wuce minti 20 to galibi a takaice masallatan ahlus sunna zaka samu akalla kusan awa guda ne tsakanin magariba da isha to in so samu ne ana buƙatar a jinkirtar da ita a ja lokacinta kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace in ba dan kada na tsananta ma al'ummata yace wallahi wannan shine lokacin sallar isha wanda ya dace da ita sannan hadisi na gaba hadisin Buraida Allah ya kara masa yadda daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ke cewa bashirul mashaina fi dhulali ila al masajid bin nuri tam yawm al qiyama manzo Allah yace ku ba masu tafiya a cikin duhun dare zuwa masallatai ku ba su albishir bin nuri tam yawm al qiyama game da haske cikakke a ranar kiyama alƙawali ne na Allah baya hada ma mumini wahala biyu wahala ta duniya da wahala ta lahira haka Allah baya hada ma mumini duhu na duniya da duhu na lahira an gane ku duk wanda yake tafiya a cikin dare zuwa masallaci sallolin da suke kasancewa a cikin dare ko ita ce sallar isha da sallar asuba to wannan a bashi albishir da haske cikakke a ranar kiyama ma'ana Allah zai cika masa hasken sa kamar yadda mu'minai muke wannan addu'a rabbana atimim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir ya Allah ka cika mana hasken mu dan yinin alkiyama yini ne wanda bayi suna buƙatar haske musamman lokacin da aka hau sirati wanda kowa za a bashi haske gwargwadon imaninsa wanda munafikai su ma za a basu wanda in tafiya ta yi tafiya sai hasken ya wuce kamar yadda Allah ya kisanta mana a can cikin suratul hadid yawma yaqulu almunafiquna walmunafiqatu lilladhina amanu zuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisur lahu babun batinuhu fihi arrahma wa zahiruhu min qiblihi al'adab yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa garratkum al'amani hatta jaa amrullah wa garrakum billahi al-garur dan haka shine anan yace bashirul mashaina fi dhulali ila al-masajid bin nuri tam yawm al-qiyama manzo Allah yace ku ba masu tafiya masallatai a cikin duhun dare ku ba su albishir game da haske cikakke wanda Allah ya tanada musu a ranar kiyama nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك